من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى وانا جمدتي، بركة مدى أدواء وانا مسلاتي، بركة مسلاتي على محمد الجميع، وانا يكي جرمي جبري الجهد والنصر. أيو يشند أكو بوزة رمضان في جرم مرضو صلى الله عليه وسلم دبو إيدة كبيرة أشهر بالتقوى، وانا كما شيء لديدا قدمك قدوك بوزة مغومة شكرا ملادية تدبو بيودة بقوة kafin mu shiga ayoyin da za mu karanta a yau, akwai tambayoyi da za mu ansa, sannan kuma da sanarwa. Wannan yana tambaya cewa menene ingancin cewar annabi yana dunkula hannunsa idan zai tashi daga sujjada, domin akwai malamin da ya ce ba su littafi ko hadisin da ya nuna haka. Ya dunkula hannunsa lokacin da yake dogaro da hannun nasa zuwa kaiwa, wannan shi ake kira al'ajnu. Al'ajnu kamar yadda ake matsa hannun kamar mai faba gari, yakan matsa hannun sarka yayin da take faba. To daga nan ne aka samu kalmar ajnu. Ajnu shi ne matsa hannu. Hadisi ne na Abdullahi bin Umar, yana nan cikin al-Mu'jam al-Awsat na Tabarani. Walla'alla littafin da za a iya ganin hadisin ya yi nisa ga waɗanda ba hasar hadisi zai ga da suke tattare da ita ba, shi ya sa watakila za su ta tambaya ina za su gani. Akwai al-Mu'jam al-Awsat na Tabarani. Tabarani yana da littafai guda uku, ɗaya sunan shi al-Mu'jam al-Kabir, ɗaya sunan shi al-Mu'jam al-Awsat, ɗaya al-Mu'jam al-Sabir. Wannan littafai ne na Tabarani, ba wai su kaɗai ne littafansa ba, akwai banda su akwai jinsinsa na banka zama a lokacin sami da yana da tattalin da yawa. To amma dai waɗannan su ne ake kira al-Ma'ajim al-Thalatha. Na tsakiyar shi ne al-Mu'jam al-Awsat, shi ne ya fi wahala a kansa, shi ne yake cewa hadha al-kitab ruhi, yana yaban littafin yana cewa shi ne ruhina, shi ne rayuwata, don ya fi wahalar da shi wajen rubuta ta sama da sauran littafin. A cikin al-Mu'jam al-Awsat akwai littafin, akwai hadisin Abdullahi bin Umar, yayin da zai tashi daga ruku'u, daga sujjada, ko daga raka'a ta farko ko raka'a ta uku, sai ya dunkula hannunsa ya dogara a kansa, sai wani mutum ya ce wannan ba, ina ka gani? Shi ne sai ya ce masa, na ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'dhimu fi salat. Akwai Abu Ishaq al-Harbi, shi ma ɗaya daga cikin malaman hadisi ne, yana da wata littafin shi Gharibul Hadith. Shi ma littafi ne wanda ba kowa ya san shi ba sai wanda yake karatun hadisi, sunan shi kenan Gharibul Hadith. Shi ma ya rawaito wannan hadisi na Abdullahi bin Umar, kuma isnadin sa yana da kyau ba laifi. Wannan shi ne dalilin da ya sa wasu suka ce yana daga cikin sunnayen haka. Amma in ka ce Annabi ya tsufa sannan ya yi sayyidina Abdullahi bin Umar, in har ka kallama hadisin ya inganta, to Abdullahi bin Umar shi zai fi ka sani ya tsufa ne ko bai tsufa. Saboda haka shi aka ga yanayi aka tambaye shi yake manzo Allah ga yanayi, don haka maganar kai ka zaka ce ya tsufa kawai ko magana ce da ba wanda zai saurare ka. Bayan Abdullahi bin Umar shi ya ruwaito hadisin kuma shi ya tabbata, shi bai ce tsufa ya sa manzo Allah ya gano haka yake ya abu ne. Haka matsala ce mai sauki in ka yi, saboda hadisin ya tabbata a gurinka kana dadan sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, in kuma kana tabbata zaka yi wannan baya fata sallah. Kasancewar baka yi ajin ba a cikin sallah ka tafi ko ka kawo wani babban kuskure a cikin sallah, ba wanda zai faɗa ba haka. da haka ba kamata har aka da zuciyar ya kawo wannan ba to wani wani saboda jahilci har cewa ke kawo maka malam wani ya buƙa bala da shi ne kai wannan zafin kai tattautari jahilci shi ke sa ka je wani cika ba a kawo maka albani a kawo maka ibn baz shi zai yi wanda ko jumla biyu uku ba zai iya ta larabci ne amma cewa ke kawo maka malamai irin waɗannan wai shi zai koyi sa kaga wannan duk alama ce ko kuma mu ce shele yake yi da cewa shi jahili ne sa ne magana ko fara ji mun yi magana ko fara ko da ta bace an sake ne ne ta tsare wannan kuma yana tambaya ne cewa na ce mutum ba zai ce na waje ba a Allah to me zai ce ko kuma menene koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyarwar manzon Allah kamar yadda hadisi suka zo kana yaftatu salatu bi takbir in zai yi kabbara yana buɗe sallar ta da kabbara haram shi ne abin da aka ce yana buɗe sallar ta don haka in ka buɗe sallar ka da kabbara haram ka yi aiki da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam in ka ƙara wani abu kafin kabbara haram ka ce da wai to kai za a nema ina ka gani annabi dai baya faɗar wannan sai da suna Aisha ana cikin da Malik da sauran waɗanda suka sifanta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suka kana yaftatihu salatahu bi takbir ba bi nawaitu ba to shi ne sai kuma ya ce menene niyyar wankan gawa kaga ya dada mu baya ina jin karatun bai kanci sosai ba amma da zai samu kasafi mai tsaya ya nutsu ya ƙara fahimta in ka san me za ka yi shi ne niyyarka niyya shi ne ka san me zan yi don haka an kawo gawa za ka yi mata wanka ka san me za ka yi to kuma me za ka ce bayan wannan ba buƙatar ka gaya ma kuma wani abu da za ka yi akwai wauta ka zo kana faɗar abin da kai ka san me za ka yi shi kuma wanda za ka yi don shi ya san me za ka yi tun ba kafin ka fara kaga ba buƙatar kuma ka zo kana furta wasu kalmomi don haka wannan ita ce niyya sannan me za ka yi shi ne niyya idan yau kana tsaye a bakin ruwa wani ya zo ya hankaɗa ka ka faɗa ruwa sai ka fito ka ce na yi wankan janaba ba ce ba ka yi wankan janaba ba ai ba kai kanka baka san ma za a tura ka ruwa ba jin ka ka jin ka kai a cikin ruwa amma ka tuba kayan ka gama kuka abin nan ka tuba kayan ka je ka shiga ruwa ka san me kake ka san me yasa ka shiga to wannan ita ce niyya an gane ana bambance me niyya kana me niyya da wanda abu ya faru gare shi ba tare da ya shirya masa ba bai san zai faru ba kawai zai faru ko kuma mutum da aka tilasta wa kuma da za a tilasta masa wannan an san baya da niyya wato ba da nufin da yayi abin ba tilasta masa aka yi yasa shi yayi to wannan a iya cewa baya da niyya amma mutumin da ya san me zai yi da iradarsa ba kuma mahaukaci yake ba da hankalinsa su kare da shi ya je ga dangadan ya kama yin wani abu kuma ya ce ba ni da niyya kaga wannan akwai wani abin sun ya share ka da bari in ka juyo ce da Allah ya hakuri ba ni niyya ba iya ba kai iya ba kama ni to ni ba bara in rama akan ban niyya ba to wannan ita ce ake ce ne al-qasdu lishay al-qasdu kuma zuciya ne muhallin sa sai yace menene ma'anar innamal a'malu binniyat wannan shine ma'anar innamal a'malu binniyat wa inna ba'd kulli imrin ma nawa hadisin yana nuna ba wani aikin da zai wakana sai da niyya shi yasa malamai suke cewa da za a kallafa wa mutum wanda yake cikin hankalinsa ba matsa masa akai ba ba bacci yake ba a kallafa masa a ce yi wani aiki ba niyya ba zai iya ba yace la kana dalika min at-taklifi bima la yuqaq da ya zama a kallafa maka aikin da ba za ka iya yi ba a ce yi wani abu kai ba a tilas ba ba a bacci ba ba a bacciwar hankali ba amma kai ya zama da niyya ba za ka iya yi shi ba shi yasa annabi ya ce innamal a'malu to yana kore a samu wani aiki da babu niyya sai dai in ba aiki ne na hankali ba ko ba aiki ne na muktar al insanu al aqil al muktar dole da zai aiki sai aikin nan niyya ta zanta shi cikin sa to kuwa ko saboda haka sakamako zai zama gurbadan niyyar da ta shiga cikin aiki shi ne abin da hadisi yake nuna ba yana nuna cewa za ka yi abu ba sai ka ce na wani wani kuma yana cewa shi ne yana tuka mota tare da sakonsa bacci ya dauke shi suka yi hadari dan kuwan da su ne a kansa hukuncin kafara ne a kansa akwai hukuncin kafara a kansa tunda kisa ne na kuskure kuma kai ne sababi duk kisa na kuskure idan ya zama kai ne sababi to kana da kafara idan mutum ɗaya ne kafara a kan mutum ɗaya in mutum biyu ne kafara a kan mutum biyu in mutum goma ne kafara a kan mutum goma waɗannan su ne tambayoyin da za mu iya rantawa. Sai kuma sanarwa dangane da taimako dai da ake ta ƙara karɓa na sha'anin gidan yari, ciyar da su da tufatar da su da sanya musu farin ciki a wannan lokaci. Mutane suna ta ba da taimako, Allah ya saka musu da alkhairi, waɗanda ba su motsa ba kuma suna da damar su motsa ko fatana nan a buɗe. A yi ƙoƙari kada mutum ya samu kanshi cikin ‘yan ƙarshen ƙara aiki. An san ‘yan ƙarshen ƙara aiki, ka yi ƙoƙari kar ka samu kanka cikin ‘yan ƙarshen ƙara aiki. Wayam da ulal ma’u ba shi ne ƙarshen ƙara aiki ba, to ka yi ƙoƙari kada ka tsinci kanka cikin ‘yan ƙarshen ƙara aiki. Don haka sai a taimaka. Akwai masu karantarwa a gidan yari ɗin, waɗanda su ne mutum bakwai suna ƙoƙarin karantar da ‘yan uwanmu musulmi da tsautsayi ya riƙa da su har suka samu kansu a wannan guri. Ga su kamar haka: akwai malam ɗan Tamimi, akwai malam Abubakar Bulugul Maram, akwai malam Mustapha Ibrahim, akwai malam Babangida Shara ne ko menene ba Shara, akwai malam Abubakar Manga, akwai malam Musa Umar, akwai malam Abba. Waɗannan su suke karantar da musulmi da suke nan, ana ɗan ba su tallafin da bai taka kara ya karya ba, sun yi balantiya da lokacinsu da iliminsu don su karantar da su. Wasu daga cikin ‘yan uwa musulmi kuma suna ɗan tallafa musu da abin da bai wuce kuɗin mota ko kuɗin mai ba, in suna da abin hawa da za su je wannan gurin. Daga cikin masu tallafa musu wanda suke biyan albashin waɗannan, ba za a kira shi albashi ba, sai dai ɗan abin tallafawa, ɗan albashin abin da aka rubuta ana ba su, ba albashi ba ne gaskiya. Akwai cikin ‘yan uwa waɗanda suke taimakawa, akwai Barista Bukar Adamu, duk wata yana ba da 5,000. Akwai Malam Ismail Ahmad, duk wata yana ba da 5,000. Akwai Darakta na Capital Stuko, shi ma duk wata yana ba da 10,000. Abinda ake karɓa duk wata daga hannun waɗannan bayan Allah su 3,025, wanda ake baya waɗannan malamai a matsayin tallafi, matsayin taimako da za su iya ci gaba da wannan aiki. To wannan ma ƙofar abu da take ga waɗanda suke so su taimaka, wannan ya ba su abinda za su yi musu nasara. Ni a wajena tallafawa wajen ba su ilimi, su karantar da su, wannan shi zai gyara halayensu, wanda suka shiga da mugun nufi da mugun hali ta hanyar ilimi sai su ga sun zama mutane kirki, su ma da kansu sai su yi ƙoƙarin gyara wasu. To wannan ƙofar tana da muhimmanci, kusan ma za ka iya cewa ta ƙara waccan, don waccan abin da ya shafi gina jiki ne ko sutura ko abinci, wannan kuma gina ruhi ne, gina ruhi gaba yake da gina jiki. Saboda haka sai a ci gaba da taimakawa, ƙofar tana nan buɗe. Kuma ziyara da an ce yau ne za a je, saboda wasu dalilai aka daga zuwa ranar Asabar, insha Allah za a je. Don haka har yanzu akwai dama ta tallafa, ta taimaka. Akwai abin nan Sheikh Ja'far Islamic Documentation Center, wanda suke aiki wajen tattara abin da Malam Ja'far Allah ya ji kansa ya bari na ilimi, da fito da shi cikin siga mai kyau da za su ci gaba da amfanar da al'ummar musulmi shekaru bayan shekaru. Wannan center ɗin, kamar yadda muka yi bayani a nan, muka gabatar da ita a yanzu haka. Waɗanda suka bayar da lokacinsu da iliminsu da ƙwaƙwalwarsu da tunaninsu wajen su ga cewa wannan aiki ya yi nasara, suna ci gaba da aiki. Duk da cewa ni da ciyaman ina nan, amma aikin bai tsaya, ina samun wayoyi daga wajen su ko da yaushe suna gaya min inda aka kai da ci gaban da suka samu. Kuma da ikon Allah mai girma da suke ya taimaka kwarai da gaske wajen ganin cewa wannan aiki ya samu ƙarfi, ya samu kafuwa da jinsa, kuma ya yi nasara. Mun gaya muku ya yi mana alƙawarin zai samun mana kayan aiki, wasu daga cikin abubuwan da muka ambata na kayan aiki irin su computer, injin photocard, irin su printer. To wannan alƙawari da ya har ya cika shi, waɗannan abubuwa duk sun samu, suna nan za a tura su ga waɗanda abin nan. To kuma har ila yau akwai wasu bayan Allah wanda ba mu gan su da idon mu ba, amma su ma sun aiko da taimakonsu, wanda tuni taimakon nasu shi ma an tura shi ga waɗanda abin ya shafa. Kuma ana ci gaba da ƙoƙarin har haɗa abubuwan da aiki za su taimaka wajen aiki ne gudana ba tare da ya samu aiko ba. To wata mata da su kilo 200,000 tace kan ma abu sunanta muna fatan sa su cikin addu'a sa su cikin addu'a kuma duk shi yana naina bakin kokarin sa irin alƙawarin kan da yake mana har ma mu rasa za mu fada na godiya ba abin da za mu yi maka sai dai mu ce Allah madaukakin sarki ya takanta maka da alheri Allah madaukakin sarki ya takanta maka da alheri abin da ya shuka na alheri Allah madaukakin sarki ya nuna maka sakamakon tun anan duniya da kuma lahira Allah kiyaye shi kiraye zuriya ci gaba da masa addu'a muna fatan Allah madaukakin sarki ya yawaita mana irin su a cikin al'ummar musulmi da ana samun irin su suna yawa a cikin al'ummar musulmi kukan da muke yi da ba mu yi shi ba Allah madaukakin sarki ya ba su dogon rayuwa mai amfani mai cike da alheri Allah madaukakin sarki ya taimake su ya taimake zuriyar su duk waɗanda suke taimaka musu ne ce Allah ya taimaka musu duk abin da ake samu ana turawa ga waɗanda suke yin ci gaba da wannan aikin kamar yadda na gaya muku aikin yana gudana saboda haka ana tura musu kuma suna aiko da godiyar su su kansu sun yi farin ciki kwarai da gaske sun yi mamakin yadda abin ya samu karɓuwa a cikin ƴan uwa ko da yake ni a gona ba abin mamaki ba ne domin nan ne cibiyar farko ta yaɗa ilimin Malam Jafar a Najeriya da wajen Najeriya wannan shi da kansa ya san wannan kuma mu ma da muke tare da shi mun san wannan saboda haka idan ya zama a lokacin rayuwarsa nan ce cibiyar yaɗa iliminsa to babu shakka ba abin mamaki ba ne bayan ya bar duniya wannan guri ya ci gaba da tallafa wannan da'awa din cewa ba ta tsaya ba ta ci gaba ta ƙara inganta sama da yadda take Allah ya sa kowa da alkhairi Allah ya saka wa masu aikin alkhairi da abin da suka yi na alkhairi tun a nan duniya kafin su kai lada Allah ya ba su babban kon sakamako da gobe kiyama eh dubiti idan na ce dubiti a Maiduguri ina san da wa nake girma dubiti na nan jihar Bauchi yanzu malam sai da ke gaya mun akwai malam Usman da malam wanda waɗanda suke mana limanci a nan ya taimaka musu kowannen su da babar ya saka musu bai faɗa mana ba bai kuma nemi mun faɗa ba to amma wanda duk yayi abin alkhairi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sakan ka mata da abin da za ku iya in babu ku mata addu'a ba za ku yi mata addu'a ku san yayi ba sanar da ku yayi ba wallahi ba shi yake nuna ba bai ma sani ba kun gani yanzu ma malam kuɗi yake ga mun ban ma sani aka yi ba to saboda muna faɗa ne dan ku sa cikin addu'a da irin su muna fatan Allah ya yawaita irin su a cikin ka sannan Allah ya kare ku ya ba su ɗaukaka ya kai ku matsayin da taimakon su za su yi musulmi ya fata
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون
Allah madaukakin sarki yace qul kace ara aitum ma anzala Allahu lakum min rizqi to bani labari abinda Allah madaukakin sarki ya saukar muku na arziki faja'altum minhu haraman wa halalan kuka sanya wani bangare daga cikin sa halal haram wani bangare daga cikin sa halal qul ka gaya musu Allahu adina lakum shin Allah ne ya muku izini da haka am ala Allah tafdaruna ko kuma ga Allah kuke kagar magana ku dingina masa wa ma dhannu alladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba yawm al-qiyamah menene tsammanin wadannan da suke kirkirar ƙarya su dingina wa Allah ranar gobe kiyama inna Allah la yudhi'u fadlan ala an-nas lalle Allah ma abocin falala ne ga mutane walakin aktharuhum la yashkuruna sai dai yawa yawaicin su ba sa yi wa Allah godiya a kan ni'imomin da yake musu Allah madaukakin sarki ya ci gaba da magana akan kafirai waɗanda suka mutunce wa ni'imar Allah maɗaukakin sarki da ya yi musu tun daga kan ni'imar annabci da ya turo musu annabi a cikinsu da ni'ima ta alƙur'ani da ni'ima ta shari'a suka mutunce ma wannan ni'ima ba su ƙaru da wannan ni'ima ba ba su samu kansu cikin ma'abota wannan ni'ima ba sai amfana da shi sawa'un halal ne ko ba halal ba mutum ne ko ba mutum ba ne mutum ko dabba duk abinda Allah maɗaukakin sarki ya hore wa ɗan adam a doron ƙasa ko ya hore wa dabbobi a doron ƙasa za su amfana da shi sunan shi arziki sunan wannan arziki wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha to wannan arziki din da ake nufi da ake magana a wannan aya ba ana nufin ya takaita akan halal ba dabba ita babu taklifi a kanta a dora mata cin halal ko haram babu wannan akan dabba kuma tana shiga karkashin ma min dabbatin haka nan mahaukaci wanda ba shi da hankali shi babu taklifi a kanta dan ya ga abu a hanya ya zara ya ci ba a cewa ya ci haramu saboda babu taklifi an dauki alƙalamin taklifi daga kansa to abin da yake kuma arziki ne don Allah maɗaukakin sarki ne ya azurta shi da wannan sai kuma kalmar arziki takan zo tana nufin ma mallakahu Allah subhanahu wa ta'ala li 'abdihi wa adahahu lahu abinda Allah ya mallaka wa bawansa ya halatta masa ya more shi shine Allah ke cewa min ma razaqnahum yunfiqun min ma razaqnahum razaqnahum anan arziki na halal abinda muka ba su na arzikin halal suna ciyarwa suna sadaka da shi ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min ma razaqnakum wa min tayyibati ma razaqnakum wannan razaqnakum anan shi ba ana nufin arziki na halal wanda Allah ya mallakawa dan adam to Allah yana maganar arziki gaba daya abinda Allah ya saukar a doron ƙasa wanda dan adam zai ci ko ya sha ko ya amfana da shi ko ta siga da amfani ita ce ne Allah yake magana a kansa a wannan aya min rizqin da ya faɗa ba wai yana magana akan halal ko haram bane yana magana akan abubuwan da Allah ya saukar ya hore a doron ƙasa da ɗan adam zai more su to shi ne Allah maɗaukakin sarki ya ce ku ba da labari waɗannan abubuwan da Allah ya hore wa ɗan adam a bayan ƙasa wanda zai more su ku ba da labarin waɗannan da kuka ware wasu kuka ce haram ne wasu halal ne ba wai da nasi ba a'a haka nan kawai da kundin ka kitabun ra'ayi ko kuma abin da kuka tashi kuka gada na al'ada ko maguzanci ku duba wasu dabbobi ku ce waɗannan dabbobi haramun ne a yi amfani da su sai a guri kaza ko sai su wane ne za su amfana da su wa qalu hadhihi an'amun wa harfun hijrun la yat'amuha illa man nasha'u bi albidhihim wa an'amun harramat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma allahi 'alayha iftira'an 'alayha sayajzihim bima kanu yaftarun Allah ya ce suka ce ga wasu dabbobi nan da wasu kayan amfanin gona waɗanda aka tsare su aka killace su babu wanda zai taɓa su sai wanda muka so a yadda suke riyawa Allah ya ce da wasu dabbobi kuma da suke cewa an haramta a hau bayan su da wasu dabbobin kuma da ba sai an ambaci sunan Allah yayin da za a yanka su ba Allah ya ce duk wannan kage da suke wa Allah kuma sai Allah ya takanka musu akan abin da suke maka kage da shi Allah ya ce wa qalu ma fi bukuni hadhihi al-an'am khalisatun li dhukurina wa muharramun ala azwajina wa in yakum maytatan fa hum fihi shuraka Allah ya ce sayajzihim wasfahum innahu hakimun alim suka ware wasu dabbobi suka ce abinda yake cikin waɗannan dabbobin abinda waɗannan dabbobin suka yi na ciki suka ɗauka na ciki to wannan mazajenmu ne kawai za su ci bayan an haifa ba za a ba mata ba haramun ne ga mata su ci idan kuma ya zama mushe to kowa da kowa ya haɗu a ci Allah ya ce sai Allah ya takanka musu akan wannan bayani da sifantawa da suke yi Allah mai hikima ne kuma masani Allah ce tsar masar allazina qatalu auladahum safahan bi ghairi ilm wa harramu ma razaqahum Allah iftira'an ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin Allah ya ce waɗanda suka kashe ƴaƴan su dan jahilci ba tare da ilimi ba Allah ya ce sun yi hasara suka haramta wa kansu abinda Allah ya azurta musu ya azurta su da shi dan kawai yin kage su jingina wa Allah. Allah ya ce qaddallu wadannan mutane sun bace wa ma kanu muttadina, ba su zama masu shiriya ba. A lokacin jahiliya Larabawa sukan ware wasu dabbobi, ware wasu dabbobi a ce waɗannan dabbobi na aljanu ne ko na gumaka ne, babu mai taɓa su, babu mai hawan su, babu mai ɗora musu kaya. A ware wasu a ce kuma waɗannan na gumaka ne, babu mai taɓa su, babu mai hawan su, babu mai ɗora musu kaya, a sake su suna cikin. Akwai kuma waɗanda su akwai dabbar da ita kuma idan ta ainihin haifi ‘ya’ya, ta haifi ‘ya’ya mata a jere har sau biyu ba tare da samun namiji a tsakiya ba, to ita ma wannan sai a ce ba za a taɓa ta ba, ba za a hau ta ba, ita ma ta zama ta gunki. Haka nan a samu wani abin nan namijin taguwa raƙumi wanda zai yi barbara tsawon shekara ɗaya, to shi ma sai a killace shi, ba za a ɗora masa kaya ba, ba za a hau kansa ba, shi ma ya zama na gumaka. Su ne bahiratin da sa’iba da wasilatin da ham, da Allah ya faɗa ma ja’ala ma kuma bahiratin wala sa’ibatin wala wasilatin wala ham wala tinnan da zina safaru ya faru na Allah ya tsari ba wa afsarun da ya tsari. Allah ce wannan Allah ba shi ya saukar da wannan shari’a ba, ma guzancinsu ne. Don haka Allah ya hana bayansa su ware wani abu haka kawai da kundinka, ba ta ilimi ba su abu kaza haram. Abu kaza ne halal, abu kaza haram. Allah ya hana wannan, wala taqulu liman tasifu alsinatukum al-kadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala Allahi al-kadhiba innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihuna mata'un qalil wa lahum adhabun alim. Allah yana cewa kada ku rika fadar ƙarya saboda abin da harshen ku yake tifanta muku, ku ce wannan halal ne, wannan haram ne, dan kawai ku kirkiri ƙarya ku jingina wa Allah. Allah ce waɗanda suke kirkirar ƙarya suna jingina wa Allah, ba za su taɓa rabauta ba, dan jin daɗi ne kaɗan a nan duniya, sannan su je su iske azaba mai ƙarfi na gobe kiyama. Wannan shi yake nuna cewa a ƙa'ida a addinin musulunci, al-aslu fil ibadati al-man'u illa bi nafsi wal-aslu fil mu'amalat al-ibahatu illa bi nafsi. Duk abin da yake wato ya shafa ibada, ya shafa addini, ku ce abu kaza a yi a samu lada, a yi za a samu aljanna, a yi za a samu rangwame daga Ubangiji, wannan ba zai yiwu ba sai da nafi. Sai ka samu aya ko hadisi, ka ɗora wannan abun a kan aya ko hadisi, sannan zai samu karɓuwa. Amma in ba haka ba, ba ka da wannan dama. Annabi yana cewa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Wannan shi ne babin ibada a kulle, sai idan an samu makulli na aya ko hadisi, da shi ake buɗe kofa ta ibada. Ba a yadda kai amfani da kowace irin dabara ta ka ba, ka shar'anta wa mutane abinda Allah bai shar'anta musu ba. Am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan billah. Allah yake suna da wasu ababen tarayya ne da suka shar'anta musu wani abu a addini wanda Allah bai izini da shi ba. Don haka kofar ibada a rufe ce, tauqifiyya ce, tauqifiyya ce, ba ka da damar ka ce abu kaza ibada ne, addini ne, ai za a samu lada sai an samu nasi. In babu nasi kai ka yi zo da bid'a. Kofar mu'amala, abubuwan da suka shafi mu'amala, wannan al-aslu fiha al-hillu al-ibaha illa lillah. Asali Allah ya halicci abubuwan da suke nan ƙasa da abin da suke sama dan buƙatar ɗan adam. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa fil ardi jami'an min. Allah ce ya hore muku dan amfanin abin nan da suke sama, abin da yake sama da abin da yake ƙasa, duk daga Allah. Huwa alladhi khalaqa lakum ma fis samawati wa fil ardi ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. abinda ke sama da abinda ke kasa Allah ne duk ya halitta muku shi. Allah ne ya halitta muku abinda yake sama don ku mura, abinda yake kasa da Allah ne ya halitta muku don ku mura. Ba ku da dama ku haramta wani abu daga cikin abinda Allah ya halitta muku, ba ku da dama ku yi wannan. Saboda haka abin da ya shafi jalibin mu'amala,
ba ka da dama ka ce abu kaza haramun ne sai idan nassi ne ya nuna abin nan haramun wannan shine janibin mu'amala janibin mu'amala ba a haramta abu sai da sai da nassi janibin ibada kuma ba a cewa abu kaza shari'a ne sai da nassi to wannan kaidar ce wasu ba su fahimta ba da suka ganta a cikin littattafai sai suka dauke ta kofa ce a buɗe kowa na iya shiga cikin hurumin ibada ya haramta abin da ya so ya haramta abin da ya so cikin harkar ibada sai ya kai magana sai a ce al-aslu fil ashiya'i al-ibaha ya zama addinin ba ya da kambaro ke idan har za ka halatta abin da ka ga dama ka ce wannan shine asali ka ce abu kaza a yi a samu lada ko da babu a cikin alkur'ani ko babu a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga addini ya zama bambarakwai kenan ba ya da doka ba ya da ka'ida kowa sai ya saba wa kansa abubuwa ya ce a zo a yi kaza a yi kaza za a samu lada wannan kuma ya bata abinda ake kira ibada tunda ibada abinda za ka fuskanci Allah da shi don samun yardarsa to ya za a yi ka san abu kaza zai samar maka yardar Allah in ba shi da yake kai ba sai idan shi ya ce kai ko dai a alkur'ani ko ta hanyar manzon sallallahu alaihi wasallam sannan za ka samu yakinin cewa akwai yardar Allah a ciki amma bai ce kai ba sai kai kuma ka ce kana fatan samun yardar Allah wannan ba za ka samu yardar Allah amma cikin ibada akwai jarrabawa a ga za ka tsaya iya inda aka tsaya da kai ko za ka ketare iyaka idan aka ce yi kaza salloli da ake yi misali sallar azhar a ce yi raka'a hudu da asar yi raka'a hudu magruba uku isha'i hudu asubahi biyu da za ka kara akwai wanda zai amince a yi haka akwai wanda zai ce Allah ba zai karɓi wannan azhar ka ce kai ta yi maka kaɗan ko ɗin ɗin ta maka kaɗan kai takwas za ka yi kai ko ɗaya ka ƙara ka ce kai biyar za ka yi wani ba zai zo ce a ƙyale ka ba ai karatun Qur'ani ne ai ba komai ne ba ai karatun Qur'ani ne da kabbara da tasbihi dan me za a hana ka ko wanda ya ce ba wannan duk ilimin sa bai sai ba wannan ko da aka ce kai hudu za ka yi in ka wuce hudu ko alqur'ani ka sauke a ta biyar a matsayin mai laifi to shi yasa idan ana magana akan albid'atul izafiyya bid'a da aka raba ta da wani abu na kin sai wasu su a ya za a ce ba za a yi kaza ba bayan fitri ne salatu annabi ne hayla ne kaza ka hayla ne salatu annabi ne amma haka kake kai annabi bai fadiya ta ake salatu ba bai fadiya ta ake hayla ba bai fadiya ta ake abin ba kaga wannan tsare tsare da ya bata abin kamar yadda in ka kara raka'a ɗaya da gangan a cikin sallar ka ta azhar ta zama biyar sallar ka ta baci tsarin da kai duk daga shi karatun alqur'ani ne fatiha ne amma ta baci saboda kai kari a inda ba a ce kai ba to akwai jarrabawa a cikin ibada shine a ga za ka tsaya inda aka tsaya da kai ko za ka kara to wannan aslu din shine da dama ba a fahimce shi ba abin da ya shafi abin da yake da alaka da hal abin nan mu'amalat ko abin da aka ce halal ka ci ko haram ka ci abin nan ka ci ko halal ka sha ko kuma haram ne ka sha wannan kofar ta ita ce abu da in ba an samu nassin da yace abu kaza haram bane to zai zauna a kan aslul ibada shi yasa zamu ga alqur'ani haram aka yi mana bayanin sa daki daki amma haram a halal abin nan amma halal sai aka bar shi a dunkule dan shi ba za ka iya iyakance shi ba halal abin haram din sune za ka iya lissafa sai fa ce wa kan fassala lakum ma harrama rabbukum alaykum abinda ubangijin ku ya haramta muku yayi muku bayani ka daki daki fassala lakum ya miku bayanin ka daki daki amma ba a ce an fassara lakum ma ahalla alaykum ba ba a ce an da abinda yake halal an muku bayanin ka daki daki wadan ba zai bayanin aka ce za a yi ba zai a kai karshe ba ba zai zama yana da karshe ba da Allah ya faɗi matan da aka haramta a cikin suratul nisa'i karshe da mai Allah ya ce wa uhilla lakum ma wara'a zalikum dan zuwa su da safu ba sai aka dunkule halalta aka ce an halatta muku abinda ba waɗannan ba za ka dubi hatta sura jikin ka misali a ce komai sai an yi bayanin sa da sunan sa sai an ka samu dalilin da yake ka ta hula hular ma ai iri iri ce in kace zanna in kace mai sunan su sura da su zanna da banga ka fada sai wa ce ce darawa to a ce kowace kuma sai ka kawo mata hujjar dara ita kadai ba zai yi ba sannan ka zangaro rigar jikinka ita ba rigar kowace a ce sai ka jawo aya ko hadisi da suke ka sa irin wannan rigar ba zai yi ba ka dawo wannan ka dawo agogonka takalminka ba abubuwan ba za su kare ba to sai yasa halal babin sa abu ɗaya ne cikin harkar su ta mu'amala ba a haranta haramta abu illa binas sai da nasi wannan ka'ida ibn taymiya yayi bayanin sai a fadade a cikin littafin sa iqtida'u siratal mustaqim kuma cikin littafin sa majmu'ul fatawa to a babin mu'amala in ka bi wani ya haramta maka abinda Allah bai haramta maka ba ka yadda ka bi shi akan wannan to kai shirka wa in ata'tumuhum innakum la mushrikun Allah ya ce in kuka yi musu da'a cikin abin da suke haramta muku to kun zama mushrikai don ka sanya wani wanda zai iya shar'anta maka wani abu ba Allah ba hadithun muslim hadithun Iyad ibn Himar al-Mujashiri Iyad ibn Himar wanda zai ce ya aka ce Himar sunan baban shi ne Himar Larabawa suna da irin wannan musamman a jahiliya kafin zuwa musulunci sai a tunda sa sunan dabbobi wani lokaci a sa sunan dabba a kodan saboda ƙarfinta da tsoratarwarta don wai mutum ya zama shi ma jarumi a sa masa sunan al'asad misali a ce sunan sa asad ko allai za ga suna ne na dabba na zaki don wai ya gaji mai wannan sunan da kaji sunansa da zuciyarka ta fara bugawa ka tsorata to akwai wasu sunayen da za ka rasa meye hikimar sa su kamar misali al-jahsh jahsh shine dan jaki idan wasu ce tayi suna sa dan jaki saboda ba abin da kai dan jaki saurin kai to a so kada ya zama mutum ne sahalul inqiyad inda duk aka jashi ya tafi ya zama yana kan taurarewa to sai a ce masa jahsh dan jaki ko a Hausa ana cewa taurin kai kamar dan jaki to Himar kuma abu ne da ya shahara da wauta to ban san dai ko juriya yake ko a nuna ko dai ya zama yana da juriya haka shi wahala da jure wahala to Iyaz ya rawaito hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yace manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya wata rana yana mana huduba sai yake cewa ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltu ubangiji na ya umarce ni in sanar da ku abinda baku sani ba mimma allamani yaumi hadha abinda ya sanar da ni a yau din nan annabi ya ce Allah ya ce in gaya muku kullu mali na haltuhu abdan halal duk dukiyar da na zuwa bawa na kyauta da ita halal wa inni khalaqtu ibadi hunafa kullahum na halicci bayi na gaba ɗayan su hunafa wanda suka karkace wa barna suka zama akan turba tutar wa innahum atatuhum ash-shayatin fajtalatkum an dini shaidaru ne suka zo daga baya suka karkatar da su daga addini wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum suka haramta musu abinda ni na halatta musu wa amaratkum an yushriku bi suka umarce su da yin shirka da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa Allah madaukakin sarki ya halatta wa bayansa abubuwa da dama amma shaidanu sun zo sun haramta musu haka nan Tirmidhi ya rawaito hadisi daga Ali ibn Hatim kiristani daga cikin kiristocin larabawa kafin ya zama musulmi ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda yake cewa ya zo da cross din sa a wuyan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Ali itrah anka hada alwasat shi da wannan gunkin da ka sa a wuyan ka yi wannan cross din sai ya ce sai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayat nan cikin suratul tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah sai shi Ali ibn Hatim sai ya ce amma innahum lam yakunu ya'buduna ai ba ma bauta musu ko ba bauta musu muke yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta halatta muku haram ku yadda yace eh tuna yi ce ba ta haramta muku halal ku yadda yace eh tuna yi ce fatinka ibadat ai wannan ita ce bautar ta wannan ita ce bautar ta saboda ka bautar ta ba wai sai kun fada gaban su kun yi sujjada ba da zarar za su duna wani abin da Allah ya halatta muku su su haramta muku kuma ku yarda ko kun bauta musu da zarar za su duba wani abin da Allah ya haramta muku su su halatta muku sai ya halatta ku ci ko kuma ku ce eh mun yarda za mu ci halal ne to kun bauta musu aka bauta ba lalle sai an fada gaban gunki a yi sujjada ba sannan aka bauta masa shirka ba wai lalle sai an fada gaban gunki a yi sujjada ba duk wanda zai canza shari'ar Allah zai canza dokar Allah ka amince da wannan canjin da yake dari bisa dari ka yadda cewa shari'a ce da za ta iya wai a'a to wannan ita ma shirka ce shine wa in atu'tumuhum innakum la mushrikun in har kun musu da'a a cikin wannan to kun zama mushrikai to wannan aya da Allah madaukakin sarki yake magana akan ta dare na cewa ya sanya musu arziki amma sun ware wani abin sun haramta wa kansu sun ware wani abin sun halatta wa kansu Allah madaukakin sarki yake cewa qul Allahu azina lakum Allah ne ya muku izini ku yi wannan am ala Allahi tantaru ko ku kariya kuke wa Allah Abu Dabi ko dai kun samu izini daga Allah yace ku haramta kaza ku halaka dan kuna da izini ko kuma ba ku samu ba ba shi ya muku izini ba dan kariya kuke ba dole ne ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa ku da zuci ɗaya da zuci ku ko dai izini da aka yi muku ku kawo dalili ko kuma a ba a yi muku izini ba ko kuka haramta wa kanku to kun yi wa Allah kage Allah ya haramta alqawlu ala Allah bil ilm ko a fatawa ko a alqalanci ko a karantarwa ka zo ka kirkiri magana ka jingina wa Allah ba tare da izini ba ko menene za ka yi ka san cewa akwai wani abu da ka dogara da shi na ilimi wanda za ka iya fito da shi in an ce fito da shi kul hal indakum min ilmin fa tukhriduhu lana in an ce kawo inda ka karanta kawo hadisi ko aya ko maganganu na manyan magabata ta habai ko ta bayani kana da inda za ka nuna in babu wannan to kana cikin alqa'iluna ala Allah bi ghairi ilmi ka shiga cikin waɗanda suke yin magana su jingina wa Allah ba tare da ilimi ba wanda kuma wannan shine mafi girman laifi da yake sabbaba kowane irin laifi duk wata barna da take gudana a duniya kamar yadda Ibn Qayyim yake faɗa a cikin Ilamul Muwaqqi'in yace duk wata guda duk wata barna da kike ga tana gudana a duniya to asalinta tushenta sababinta shine alqawlu ala Allah bil ilm ta kirkiri wata magana haka kawai ka fatsa ta ka jingina wa Allah wannan ita ce take jawo komai ita take jawo shirka ita take jawo zalunci ita take jawo fadawa cikin haram ita take jawo haramta halal da halalta haram alqawlu ala Allah bil ilm Allah ya ce kul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bi ghayri al haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sai ya ce wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu sai ya fara da abin da yake mafi sauki shine alfawahish ya kare da mafi tsanani shine alqawlu ala Allah bil ilm ya kare da wanda shine jami'u lil jami'u al-fatakir shine gaba ɗaya ya haifar da fadawa cikin aikin alfasha na zahiri da na batini fadawa cikin laifuka fadawa cikin zalunci fadawa cikin shirka ba komai ne yake jawo wannan ba shine sai alqawlu ala Allah bil ilm jingina abu ka jingina wa Allah abinda bai faɗa ba ko ka jingina wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai abinda bai faɗa ba ko ka yanki wata magana ka ce ita ce hukuncin Allah sashin magabata yana cewa da yadda kai ahadukum an ya qula ahalla Allah kaza wa harrama kaza da yanku yayi jin tsoron kada ya rika cewa Allah ya halatta kaza ya haramta kaza ranar gobe kiyama Allah ya ce da shi kazabta ƙarya kake yi lam uhilla kaza wa lam uharrim kaza ni dai ban halatta kaza ba da kace ya halatta ni ko ban haramta kaza ba da kace ya haramta don haka fala yanbaghi an yaqula bima la ya'lamu wurud alwahy almubin bi tahlili wa tahrimi kada mutum ya duba abinda babu wani wahayi da yazo karara yace halal ne ko haram ne ya duba yace wannan abu halal ko haram kaga wannan ayar gaba ɗaya tana rufe kofar at-taqlid al-a'ma at-taqlid al-a'ma irin kabu mutum irin biyayyan nan makauniyar biyayya idan ba za ka tambaye shi laifi ba za ka tambaye shi dalili ba ba za ka tambaye shi dalili ba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi magana sukan tambaye shi me yasa, idan shi Annabi sallallahu alaihi wasallam da magana sa hujja ce a karan kanta ba ta buƙatar ta'lili ko ka san hikima ko baka san hikima ba, kai idan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yakan ƙara wa sahabban sa lokacin lokaci bayani kaga min babu aula wa aula wa ahara, wanda bai kai shi ba idan yayi magana a ce ina ya gani, ina ya samu, ina dalili, ina hadisi, ina aya, ina littafin da zai fito wa da mutane shi ya karanta musu, inda aka ce kaza halal ne ko kaza haram ne ko kaza sunna ko kaza bid'a, dole ne ya zama kowa, in ba haka ba to ya shiga cikin alqa'ilina ala Allah bi ghairi, ya shiga cikin wadanda Allah ya tsawala ta kuma lai talaka bi ilmi, kada ka bibiyi abinda baka da ilimi a kai, don haka fatawa ko alqalanci dole ne ta dogara da ilimi, shi yasa zamu ga babu abinda magabata suke tsoro irin fatawa, sun fi tsoron fatawa sama da komai. Imam Malik duk girman matsayinsa akan zo a yi masa tambaya da dama, amma wasu da dama daga cike ce ban sani ba, ko wanda ya zo da tambayoyi sun haura 30, Imam Malik bai ansa ya ansa bai hudu ba daga ciki, ba su hudu ba saurayi ce duk ban sani ba, har shi wanda ya zo da tambayoyin daga wani gari ya yi tattaki ya ji labarin Imam Malik ana cewa babu ya shi a Madina, ya zo da waɗannan tambayoyi amma Imam Malik bai ansa masa ba sai ɗan kaɗan daga ciki, ya ce to ya malam kuma ana ta kuzuzuta min kai, kuma yanzu na zo ɗan tambayoyi na duk baka ansa min ba, ya ce ka je ka faɗa duk inda za ka faɗa, ka je ka ce Maliku ya ce ban sani sai ni, menene zai rage shi, ba abin da zai rage shi, shi yasa in yayi fatawa wani lokaci sai ya ce inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bi mustaqin, abin da muke faɗa haka muke tsammanin yake amma fa ba mu da yake, sabon matsalar kika ijtihadi matsalar da babu nassi qarara babu aya qarara, to dole ne ya nuna maka ijtihadi ne, amma wani ya fito ya ce ai in dai aka samu matsala a cikin mazhaba kaza an kulle kofa, wanda duk ya saba mata ya dauke shi a matsayin babban mai laifi a cikin, babu shakka wannan imma dai karancin ilimi ya sa shi yake irin wannan tunani, wa imma dai ya zama san zuciya ne, shi da kansa ya san ba haka abin yake ba, ai za mu za mu ga kan to wannan aya ba wato hujja ce sosai a babin fatawa da kuma babin tadalili, yana da kyau duk abinda mutum zai ya dogara da nassi ya dogara da magana ta malamai wadanda suke ana da an yi izina da su a duniyar musulunci, an yi izina da su, ba a son ka kirkiri maganar da babu wanda ya riga ka fadarta, matuƙar dai wannan matsala akwai ta a cikin magabata kuma sun tattauna ta, to kada ka kawo wata magana da za ka fitar da cikin magabanin su, wannan shine abin da yake wasa, bai kamata ka fita ka kawo wata magana kwata-kwata da babu wanda ya taɓa fadarta ba, akwai kwanan nan magana akan riba, ribar banki tana ta yawo a cikin mutane, saboda wani malami ya zo ya ce ai ba wani riba a banki kasuwanci suke yi halal suke ci, in sun baka bashi su dora maka wani abu saboda kudus waye, wanda magana ce wanda ya yi ta shela ce yake yi wa kansa cewa baya fahimta karatu, saboda matsalar da yake tattaunawa da abubuwan da yake ta kawowa rubutun da yake dauko yana karantawa kwata-kwata ba babin da ake magana ba, kwata-kwata ya shiga wani daji daban yana ta dilkaniyarsa, amma ba wannan matsala yake taunawa ba, akwai ribal biyur akwai ribal qard, riba akwai ta bashi akwai kuma riba ta ciniki, matsalar banki ribal qardi ce ba ribal biyur ba, ka zo ka ɗauko matsalar ribal biyur kana ta maganar waɗannan abubuwa da aka faɗa kiyasi za a yi kiyasi ko ba za a yi kiyasi, wani sai ta irtaniya ya manta asalin maganar wanda ribal qard dakkato kan malamai na kowace irin mazhaba ba su yi sabani ba akan ribar sa in dai bashi za a baka ko na menene ba wai maganar zahabu wal fidda ake anan ba in dai za a dauki kaza a baka bashi a ce ka zo da kari sawa'un kari a cikin abin da aka baka ko kari na kifa kai haram wannan lattafi za mu yi ta insha Allah ranar lahadi ranar lahadi a cikin hospital insha Allah za a sanar da lokacin ne za mu yi bayani cikakke da maganganun malamai inda za a fahimci matsalar din to duk wanda yana daga cikin alƙawarin Allah ne bila ilmi ga babu
dan na sa wasu ina fada cewa in mutum mai digiri ne dan hausari a hausarin layin sarkin hausawa a layin sarkin hausawa gida ne lamba 74 wannan gida shi ne farkon masarki na duniya gaba daya kuma a nan ne Allah da ikon sa gaggan yan gari da suka taru to me zai hana ni sa magana a kan dariƙa da haru na kusa da ni za ku ci muku bari dan wannan shine Allah subhanahu wa ta'ala yake wa annabi magana akai yake cewa da Allah tabaraka wa nafsaka Allah ya turo min din ko kana da kanka kanka ne ya kama mu wala dan mutanen ka na kusa da kai ba mu mu'mine ba shiriya ta Allah ce Allah ce yake shiriya da wanda yake so idan kun yi kun roba gurin da nake wa'azi alal hakika mafi yawan mutanen dan mahoni dan bigan dan gomari gulun kuto dan hausari kan gudu kan barzo ne wanda su ne na wani ne na su kofi na su ko ba su su amma duk da aka saboda sarkoyi da amana ta ilimi ba zan taɓa mantawa da su ba na yi karatu ma sai na roƙi Allah Allah ta fiye da mutane wannan gobe amma alhamdulillah a yanzu daidai muna ganin su suna fitowa fili suna haɗuwa tare da mu muna bautawa Allah wannan babban abin farin ciki ne ban tsammani zan samu wani malami ya tsaya a nan ya faɗi min abin da nake faɗa ba sai ga shaf Dokta Muhammad Alhaji Sani Umar ya fara magana a kan cewa a duba jawarin ma'ani za a ga kaza kaza sai na ji wato wani na yi sanyi na ji daɗi ba kan ganin jin daɗi ba kace ni mutane za su gane dai ba ni kare na san wannan fannin ba akwai manyan maluma dan ba dai su su gane ne sun fara zuwa nan gaba mu dai mu ga yan kallon ma kawai dan kara don ba kai na su ba abinda muka karanta ne muke faɗa kuma na yi wa mai tuguri alkawari dama abinda na mallaka littafi na dariƙa guda 110 ne kawai nace kowane ɗaya sai na yi magana a kansa na faɗi illar sa da sharrin da aka rubuta a ciki kuma alhamdulillah kafin azumi ya kama na gama fatar biyar su an cika gaba ɗaya yanzu magana akan da dai an kammala da sai dai abinda za a rasa ba na dan tattara su lokaci lokaci yanzu kuma da yake son ƙarin bayani in dai dan ne shi ya tuba ne da zai ne ita ka biyar din nan muna fata ma a sasu a cikin ya zama kowane kasa an aika domin ba ƙanƙanin bayanin suka kunsa ba na sharri ɗarika kuma na rubuta littafin musamman a kan wannan kiman na son buga insha Allah a ɗarika alhamdulillah muna kan kawo su a Maiduguri in ka ka gaba da muku ba shure shure ne suke yi shure shure kuma ba ma zo zane wani yi wa a zuwa ne dama da yan uwa ka gani na ga fukoki masu yawa masu ban sha'awa masu imani wanda hakan ya kara karanta mu da kare da gaske wani da Allah kara mana imani kuma ka zan ta manta da shak Alhaji Malam Sa'id ne jan baki ba mutum ne wanda yake ba gani irin sa ba Allah ya bashi cikakken nutsuwa da imani da ainihin ruwan da ya tafi zai fadi wannan wancan kawo da suke zuwa da ainihin marigayi dan uwa na albarka shak ya afar Muhammad Adam rahimahullah Allah ya zama kan sadu ta tattauna tare na kan zo da shadiya rana ne yawan sa ne magana mun koma gida yakan je waje na farkon wanta da kadu da tafan da bashi da su ya gode su ya aje idan ya tashi tafiya ya mayar min da tafai na haka aka yi ko kaga ni ba za mu manta wannan dan uwa mai albarka ba Allah ya saka masa da alheri kuma muna murna da zuwan da yake yi yana jan baki jan bakin sa ya musa da ban da na dukkan wani mai jan baki a nan Allah ya saka masa da alheri na da ku arzo ya fara ba zan kara yawan ka bayani wajen lokacin ka da kake ne ba mun nazari dan a ganni kuma malam ya san na ka masa ziyara wajen karatu musamman kuma zan ka ziyara ta gida dan mai hira ta almajiri da malami السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.